Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai ko kuma tashoshin FM na radio a amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad Dalol da kuma Niya. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Wa sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Wace wainar aka toya ne da shugaban Kamaruya ziyarci Najeriya?
Kamar maganin iyaka da ake akwai abubuwan kasuwanci da ake yi tsakanin Najeriya da ƴan Kamaru.
Kasar Niger kuma wasu bashin makudan kuɗaɗe za a ciyo daga bankin raya kasashen Afirka
inda za a aiki na jan wuta.
Haka kuma za mu ji cewa akwai rahoton ranar ungozoma da aka yi a Niger, akwai kuma shirin kallabi, amma duk da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Rundunar mayakan ruwan Najeriya ta faɗa a jiya Alhamis cewa ƴan yakin sa kai sun kai wa masana'antar tara mai na kamfanin Chevron hari a hare-haren baya-bayan da ake kaiwa a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Harin ya tado tsoron cewa kila ƴan yakin sa kai su sabanta kai hare-hare a yankin, inda mazauna yankin ke tawayen samun ƙarin kasan arzikin mai da bigen hakan ya ƙaru a shekara ta 2009 lokacin da gwamnatin Najeriya ta fara biyan ƴan yakin sa kan. Mai magana da yan rundunar mayakan ruwan Najeriya Chris Ezekobi ya faɗawa muryar Amurka cewa maharan sun yi amfani da nakiyoyi a masana'antar tara mai da gas da ke kusa da inda ake fitar da mai na Escravos da ke jihar Delta a ranar Laraba da Maraice. Mr. Ezekobi ya ce babu wanda ya jikata kuma bai sani ba daɗa ko an samu yoyon mai a sakamakon harin. A watan jiya shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ce gwamnatinsa za ta tunkari masu jawo barazana ga harkar mai, kamar yadda take fatattakar ‘yan kungiyar Boko Haram waɗanda suka yi shekara da shekaru suna fafata da sojoji da kuma razana jama'a a arewa maso gabashin Najeriya.
‘Yan sa’o’i bayan jami’an Rasha da na Siriya sun tabbatar an faɗaɗa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta zuwa birnin Aleppo a ƙasar Siriya. ‘Yan siyasa masu hamayya sun ce jiragen saman yaƙi ko na ƙasar Siriya ko kuma Rasha sun kai munanan hare-hare a kan wani sansanin ‘yan gudun hijira da ke nisan tazar kilomita 30 daga birnin Aleppo kusa da kan iyakar ƙasar da Turkiya. Aƙalla mutane 30 aka kashe kuma da dama sun ji rauni. Masu gwagwarmaya sun ce makamai masu linzami guda biyu ne suka afkawa sansanin. Hotuna da aka sa a kafofin yaɗa labarun yanar gizo sun nuna tantunan sansanin ‘yan gudun hijirar da aka lalata. Mai magana da yawun shugaba Barack Obama Josh Ernest ya ce ‘yan gudun hijira suna cikin wani mawuyacin hali. Shi kuma mai magana da yawun ma’aikatar harkokin wajen Amurka Mark Towner ya ce suna nazarin al’amarin domin samun ƙarin bayani. To amma ya ce babu dalili ko kuma hujjar ɗaukar wannan mataki.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tana yiwuwa rikakken attajirin nan Donald Trump ya samu isassun ƙuri'un zaɓen tsayar da ɗan takara domin zama mutumin da ƙila jam'iyyarsu ta Republican ta tsayar da shi ɗan takararta na shugaban ƙasa. To amma akwai matsala, domin babban jami'in jam'iyyar kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya faɗi a jiya Alhamis cewa shi kam har yanzu bai shirya baiwa Mr. Trump goyon baya ba. A baya Mr. Ryan ya caccaki Mr. Trump a lokacin da shi Trump ɗin ya ce idan jam'iyyar Republican ba ta tsayar da shi ɗan takarar shugaba ba, to magoya bayansa za su ta da ƙayar baya wajen babban taron jam'iyyar da za a yi a watan Yuli idan Allah ya kai mu. Haka kuma tsohon shugaban Amurka George Herbert Bush da ɗansa shi ma tsohon shugaban Amurka George W. Bush sun ce ba za su halarci babban taron jam'iyyar ba. Haka zalika shi ma Senata John McCain, wanda ya nemi tsayawa takarar shugaba a shekara ta 2008 da kuma tsohon gwamnan jihar Massachusetts Mitt Romney, shi ma wanda ya nemi tsayawa takara a shekara ta 2012, su ma sun ce ba za su halarci babban taron jam'iyyarsu ta Republican ba. Jaridar Wall Street Journal ta buga labarin cewa ‘yan majalisa 12 daga cikin ‘yan majalisar dokokin Amurka ‘yan jam’iyyar Republican 300 ne da kuma gwamnoni 3 daga cikin gwamnoni ‘yan jam’iyyar Republican 31 ne kawai suka bayyana goyon bayansu ga Donald Trump.
Kila birnin London a ƙasar Ingila ya sami magajin garinsa na farko musulmi mai suna Sadiq Khan ɗan shekara 45 da haihuwa wanda tsohon minista ne kuma ɗan waɗanda suka yi gudun hijira daga ƙasar Pakistan. Jiya Alhamis akwai alamun ya doshi samun nasarar abinda musulmi a ƙasar Ingila suke gani a zaman sabon yanayin siyasa a ƙasar. Koda Mr. Khan ya ci zaɓe ko kuma bai samu nasara ba, musulmi a Ingila suna ganin cewa sun kai wani matsayi da tasirin suke ƙaruwa a harkokin siyasar Ingila. Muhammad Layman, wani mai shagon sayar da kayan da abinci ne da ya yi ritaya, ya faɗa wa muryar Amurka jiya Alhamis bayan ya kaɗa ƙuri'arsa cewa a lokacin da suka fara zuwa Ingila babu masallaci a wani ɓangaren gidan wani suke yin sallar Juma'a. Ya ce sun gode wa Allah yanzu ga masallatai ko ina a Burtaniya. Ya kuma ce wannan wata babbar dama ce ga musulmi, yana farin ciki da gode wa Allah yana zaune a Ingila. Shi dai Khan ɗan jam'iyyar Labour ne, mahaifinsa direban bus ne, yayin da mahaifiyarsa kuma tela ce. Labaran sun zo muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dan jin matsayar inda aka rabu maganar ziyarar shugaban kasar Kamaru Paul Biya da ya kai ziyara aiki a Najeriya ta kwana biyu, shugaba Muhammadu Buhari ya gana da shi. Wakilinmu kuma Umar Faruk Musa ya tattauna da kakakin shugaban kasar Malam Garba Shehu.
Bayan ziyarar da shugaba Paul Biya na ƙasar Kamaru ya kawo a Najeriya, inda suka gana tare da shugaba Muhammadu Buhari, ƙasashen guda biyu sun ɗauki matakan ƙara danƙon zumunci ta fuskar tsaro da cinikayya da kuma zamantakewa tsakaninsu, inda tuni aka rattaba hannu akan waɗansu muhimman yarjejeniyoyi da ƙasashen biyu suke ganin cewa idan aka aiwatar da su, sha'anonin da ke gaba za su inganta ta fannin tsaro da fannin cinikayya da kuma bunƙasa tattalin arziki. Ga Malam Garba Shehu, kakakin shugaba Muhammadu Buhari a fadar gwamnati, da ƙarin haske akan muhimman batutuwan da wannan yarjejeniyar ta taɓo a ƙarshen wannan ziyara ta kwanaki biyu da shugaban ƙasar Kamaru ya kawo a Najeriya.
An jaddada yarjejeniyar tsakanin Najeriya cewa su ƙarfafa tsaro, saboda ana da ribar da amfani zuwa yanzu ga irin haɗin kan da aka samu da a ƙarfafa wannan, musamman idan yaƙi da ake da ta'addanci a tafkin jinjin da ɗin nan. Tsakanin Kamaru kai ne kuwa godiya ne wa tsoron nan. Sannan akwai kusanci kamar maganin iyaka da ake gwamnatin duniya da ke ganawa tsakanin Najeriya da ke buɗe ta Najeriya da ta Kamaru, wanda yake abu ne mai wuya kuma yana ɗaukar lokaci. Kuma da an yi hakuri an fi zuciya ne ba, da aka zato rage fati. Akwai abubuwa na kasuwanci da aka nemi yawanci tsakanin Najeriya da 'yan Kamaru. Ciniki ake yi wanda ba gaba ce ya saba fa'ida ba, ba dai kamar babu gwamnati a ciki, babu wata dangantaka ta ƙasa da ƙasa a harkar kasuwanci. Musamman wani yarjejeniyar da aka yi shi ne yanzu haka ɗan kasuwa na Kamaru da na Najeriya, gwamnati za a kafa musu wani daure na su wanda za su dinga zama, kuma wannan taro a nan Abuja za a fara yin sa. To kuma ka san akwai 'yan Najeriya kamar wajen mutum 65,000, yawanci yara da mata, wanda yaƙin numfarfa har ne kowa su cikin Kamaru. Ita ƙasar Kamaru ta yi musu muhalli, ana yi ciwo da daidai gwargwado. Shi ne mai hanyar rigeniyar cewa nan da wata uku haka za a zauna a tattauna yadda za a shirya da za a gauna da 'ya'yan nan na mutu.
To game da wannan tafki na Chadi, an daɗe ana ta ƙoƙarin duba hanyar da ƙasa da ƙasa za a farfaɗo da shi domin samar da aiki da kuma raya al'ummar wannan yankin. Ko wannan yarjejeniyar ta taɓa wani abu da zai ƙarfafa wannan mu'amala da ake fatar ƙasashen Afirka na yamma masu hada-hada a wannan tafki na Chadi za su taka wata muhimmiyar rawa?
To, na farko dai dama maganar su ƙasashe duka guda biyun sun amince da cewar wato ƙeƙashewa, bushewar da tafkin Chadi wanda yake yanzu kashi 10% ne na girmansa ya rage babu ruwa. Shi ne ɗumin abaisu duk wata fitina da ake fama da ita, da talauci da babu. Da yawan ma tashin mutane daga wannan yanki suna nausawa su tafi turai neman abinci ko neman abin. Saboda haka duka da bukatar cewa a yi kokari a farfaɗo da rayuwa bunƙasa harkar tattalin arziki, wannan kuma sai an fara karkasuwa abubuwan jin daɗin jama'a kamar irin su harkar wutar lantarki, tituna da bada ruwa da sauransu. Ƙasashen duka sun ce su iya ƙoƙarinsu su haɓaka rayuwa a wannan ɓangare.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, yana ƙara haske akan yarjejeniyar da aka sanya hannu tsakanin Najeriya da Kamaru a ƙarshen ziyarar da shugaba Paul Biya na ƙasar Kamaru ya kawo Abuja, Najeriya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a jamhuriyar Nijar kuma wani bashin makudan kuɗaɗe za a ranto don samar da wutar lantarki a yankunan karkara. Ga wakilinmu Sulemu Munibarma da rahoton.
A ƙarƙashin waɗannan dokoki biyu da 'yan majalisar suka yi na'am da su, kimanin biliyan 16 na kuɗaɗen sefa ne gwamnatin ta Nijar ke sa ran ramtowa daga hannun bankin cigaban Afirka ta Yamma, wato BOADE, domin ayyukan samar da wutar lantarki ga mazauna karkara. Honorable Irosani shi ne mataimaki na farko na kakakin majalisar dokokin ƙasa.
Wannan ayoyin doka guda biyu sun shahi ayyuka waɗanda za a yi inda za a aiki na jan wuta a cikin garuruwa 211 za a ɗauka a wuta a kai masu, waɗansu a ja wutan Nijilek, waɗansu a kai injina na wuta a cikinsu waɗanda suke nesa ga cibiyar Nijilek. Kuma cikin waɗannan garuruwa 211 da za a samu wuta, akwai komin 55 waɗanda za su samu wuta ta wurin wannan aiki. Za a ci gaba da wannan aiki kuma a kai ta garuruwa 156.
Koda yake sun yi na'am da wannan shiri, 'yan adawa na cewa ba girin-girin ba ta yi mai. Kakakin gungun 'yan majalisa na ƙawancen haƙuri Nasara da Tabbat, Honorable Lamiɗo Mumuni Haruna, na cewa
an ba da shekara biyu a maida kuɗin nan hallo a cikin yanda za a maida su riba da banki za ta samu yana da yawa. Muka ce irin waɗannan abubuwa a je inda za a samu kuɗaɗe da rahusa, ba sai an ta da jijiyoyi ko ko a bada wasu kuɗaɗe kamar cin hanci da sauransu. To shi ne muka gaya musu lallai in dai don talakawa su an hana da waɗannan abubuwa mu mun yarda da shi, amma ba mu yarda da a zo a ɗauko kuɗaɗe a sunan talakawa su wasu mutane su je su kashe su. Ba hukunci, babu doka, ba abun nan sai shin hanci da rashawa.
Wani abin da 'yan adawar suka ce sun gano shi ne rashin saka yankin Difa cikin wannan tsari.
Akwai jiha 8 a Niger, jiha 7 aka ba irin waɗannan za a kai ma lantarki da sauransu, amma jihar Difa an keɓe ta. Na tambaye su menene yasa ba a bani amsa ba. Difa muna cikin wahala, bai kamata ba irin waɗannan abubuwa a guda mana hallo, ba a damu da jihar ba. Yanzu ne ake so wuta a Difa domin akwai insecurity.
To amma a ɓangaren masu rinjaye labarin ya sha bamban.
Jihar Difa akwai tsari na musamman saboda a can wurin garuruwa suna da nisa, kuma sani tana cikin uzuri za a ci gaba da sa wuta a Difa da yarda Ubangiji Allah.
Jamhuriyar Nijar mai yawan al'umma miliyan 18 na dogara ne da tarayyar Najeriya a fannin wutar lantarki a ƙarƙashin wata yarjejeniyar bani gishiri in ba kamanda da ke tsakanin ƙasashen biyu. Taron majalisar dokokin na wannan Alhamis a karon farko ya samu halartar tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman da tsohon firaminista Sani Umaru na ɓangaren adawa, sai dai duk wani yunkurin jin ta bakin ɗaya daga cikinsu ya citira. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To sai kuma mu zauna dai a cikin Nijar ɗin, inda za mu bi wakilinmu Tamar Abari. A Nijar ɗin an yi ranar ungozoma, wanda kuma ga rahoton da ta haɗo mana.
A nan da magaran ba wasu shagulgula da aka yi game da ranar ta ungozoma ko Sajifam, sai dai taimakon jini da ƙungiyar ungozoma ta bayar, kamar yadda Madan Habu Absatu, mataimakiyar shugabar ƙungiyar ta nan da magaran, ta shaida wa muryar Amurka.
Kowace Sajifam ya samu a je wurin ba da jini. Kenan ko wata Sajifam ta yi kokari ta ba da jini don taimakawa mata masu wanda suke zuwa da matsalan shi.
Ungozoma tana taka muhimmiyar rawa wajen ceto rayuwar mata da yara a lokacin haihuwa da taimakon Allah. Sai dai yawancin mata na kokawa da irin kyara da tsangwama da rashin kulawa da wasu daga cikin ungozoma ke yi musu yayin da suka je asibiti.
To akwai Sajifamomin da suke yi. To shine yanzu kokowan da muke yi wannan da suke yi su hasa. Tunda akwai waɗanda Sajifamomin da ba ra'ayinsu bane suka shiga aikin Sajfa. Mace tana iya ta zo kikin masalan jini. Ana son ma Sajfa momi in sun zo, mata sun zo aihuwa, su karbe su da hannu biyu. Kal Sajfa momi su rika zagin mata ko husgama mata hakan ga. Kar su walakanta mata.
Kowane mataki suke dauka kan masu wannan dabi'a, sai malama Hafsatu tace,
mataki muna dauka. So nawa indai mun iske kana bi koko an zo an gaya muna anke muna wane ta walakanta El Malati kwa binan kiranta muke wane ki sauya hali wannan halin da kake ba abun yi bane in ba kaida aiki bane muna bi na ja hankalin su kuma kowace wata kowane wata sai mun yi reunion mu tattare su mu ce to a sauya hali wanda yake yi ya fasa wanda bai kuma ya kare yin aikin
da
kirki.
Na hira da wasu mata da suka raka ɗiyansu haihuwa asibiti ga abin da suke cewa.
Muka kai yarinya ana ruwa. Nace madan ga yarinya na kawo haihuwa. Tace to ku je gani na. Wata huto bana koma na ciki zo ki gani. Ga tanan yarinya ta durƙusa. Sai tace ke da Allah tace ni in ba kan ɗaya ba huto kake kiraye ni. Sai kan ɗaya huto. In kan ɗaya huto kin magana. Azo nake riƙe ta tana juye kan daya huto da kan daya huto na koma na ce maza madan kan daya huto tace mun to wata zo badan a hannuna ya fadu to kwanta zo azo ta yanke cibiya ta amshi da ta kai ta dora shi a ruwa suke dora tace mun kawo zane da ta dora mu tazo ta kwanta su mai aihuwa a bisa gado ta hudda mata uwa ta shiri ta ƙara ba kuma gurin har sai da sai
ya zaki barta ta aihuwa a ƙasa to kin kirawo su to kaga zaki da ita ke da biki san ba kan gadan abu aihuwa ta zo ko bata zo ba mu da muke rakiya muka san wani sai kin raka macen kin je kina madan taho banza suke dake sai macen ta aihuwa a ƙasa kuma su kare ki da fada a lokacin kuma za su taro fada su zo su yi tsaitsai yanzu mai sa wanda suke da hali ba sa zuwa likitoci wannan na gwamnati sai su janda su biya kuɗi inda ana nan da su amma mu mafiya a talakawa in muka je likitan nan zaki ga ana kyaran mutum ko kuma ana hargatsa ko sai kin kawo kaza ba laifi bane an san wani abun dole sai an bada shi amma hankada ita ce bata dadi sai ma kin ga mutanen karkara su ba su san ma inda za su shi
a koyaushe hukumomi da masu hannu da shuni da kungiyoyi na duniya na faduka tashi dan ganin an rage mace-macen mata da yara kanana yayin haihuwa ta hanyar kiran mata su rinka ziyartar gidajen asibiti to kowanne ne za a dauka don magance wannan dabi'a ta kyara da fada da ake yi wa mata idan suka je haihuwa Tamara Bari sashen Hausa na muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
to an ce ciwon da ya mace na ya mace ne to bari kuma mu shakata da wannan wakar
Sai na gari jiyar burza sai mata sun kewaye
To mun gode Adam Zango da wannan waka taka. Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a Washington DC ga kuma shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hajiya Asma'u Fati. Yau za ku ji ƙarshen hirar mu da ita inda na fara yi mata wannan tambayar. To Hajiya Asma'u, a cikin bayanin da kika yi mana a baya, kin ambaci mai gidanki. Shin me ra'ayin shi game da wannan sana'a da kike yi?
Lokacin na fara business din wankin mota ta inda ya kafin fara. To shine muka rabu da shi. Kin ga sai na samu ma opportunity da zan iya nayi kawosh din sosai, amma lokacin nake sai da kaya asani yake ci ko nayi kawosh ko kuma nayi dekiya.
Sana'ar reno kenan. Haka.
Sai ke ce duk aikin wahala zaki, aikin dekiya, wanke yara, nace ni dai zan yi ko dekiya in fara da yara 5 zuwa 10 ba zan iya ya wuce 10 ba ko kuma nayi kawosh, amma Allah da zan yi abu guda biyun nan.
Haka.
To kin ga Allah bani sa'a nayi kawosh.
To Hajiya Asma'u, na san wasu za su ga ko kuma za su yi tunanin kamar sana'an nan ta wankin mota da kike yi ita ce sanadiyar rabuwarki da mai gidanki. Duk da dai na san kin faɗi cewa dama tun kafin ma ki fara sana'a kuka rabu, amma kin dan fara magana sana'ar lokacin kuna tare, me za ki ce game da wannan?
A'a, Allah ne ya kawo shi kuma daban, ba wai don kawo shi bane. In kawos ma aina taimakon sa tunda ya san a gidan nake business din.
Ma'ana tun kuna tare da shi kin fara sana'a kenan?
A ina sana'a, ina sana'a har na fara bishir daga Gonjo, sai na samu promotion na fara sai da bishir guda ɗaya har na zo ina daukan belt din bishir. To har a wajen din da shi wannan dai baya magana tunda ya san ba kullun ne ya zo salamu alaikum ya san barkono ba, amma dai ban bar barkonon din ba ma dama.
Abto yanzu kin sake wani auren kenan?
A'a, ina dai addu'a dai ina jin dai insha Allah na kusa da dai yaran da nake rikewa da kuma yan uwa da suke karkashi na, kuma alhamdulillah kawo shi na taimako na.
To Hajiya Asma'u, wane irin mutum ne rayuwarki yake burge ki ko kuma wanda za a ce zaki so ki aura?
Wanda zai dauke ni asmace ya san ni kuma mace appreciating na asmi mace ce, ya bani gwarin guya ya appreciating na in nayi bai kamata ba ya gaya mini, in nayi daidai kuma ya nuna mini mara daɗi mazan in yayi fada na san in nayi mai kyau ma yana gaya mini, so dole nayi correcting idan yayi fada, kuma yayi so annabi don haka na san zai so ni inda kawai nake nema. Ba kowa yake sanin mace mace ce bane, sai ya dauka kowa daidai da shi, in ya tashi ya ga wannan mace kamar namiji ne sai duka wata rara kenan ko.
Ya kike gani ake kulawa da haƙoƙin mata a Najeriya, musamman ma da arewacin Najeriya?
Gaskiya arewacin nan sai a hankali, sai dai kawai a haihu su biya kuɗin rago, shikenan, shine suka sani. A sai yanka rago ranan sauran uwa ita za ta yi ta wahala. Rana ina tsaye ta gida daga sama sai naga wata tana kai ƴaƴanta makaranta ana ruwa. Har yanzu in naga abun na tuna sai naji tausayin ta. Tana wuce tana kai yaranta. To ban san inda baban su yake ba. Kila ya ce ya je neman musu masara. To kin ga sai a hankali. Kuma ba za ta ce ta zanna ni kila yaran ba wanda zai kai su ka, kin ga ba za su yi karatu ba, kin ga kuma an tara almajirai da yawa kenan a gari ko. Matan suna nan mazan suna su ya fi yawa. Gaskiya haƙƙin mata maza da yawa abinda kawai suka sani su je ki hayayyafa annabi zai alfahari da ki. Amma gaskiya akwai matsala.
Yanzu banda wannan sana'a da kike yi akwai wani abin da kike yi kuma?
Ni ma akwai wasu mata guda uku. Ina Nigerian Small Scale for Industries, ina wannan karkashin wannan gungiyan. Ta yanda za a taimaka mata 25,000. Ni da bana san nayi community din kaina a ciki don kada a zo ba a biya ba yau da gobe sai Allah kila ba zan iya biya ba, amma in da na wasu matan ba yadda za ki yi min ki ce ba za ki biya ba, na goya ne insha Allah zan iya na biya a hankali, amma su din dole sai na yadda zan yi daga sai na mata biyu aka fasu. Kuma yanzu gashi wallahi kan free da sai yannan wannan matan shi ta rike gidanta da mijinta da ƴaƴanta da ƴaƴan kishiyoyinta da aka saki aka basu da su.
Masu sauraro, anan kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da Hajiya Asma'u Fati, anan kuma za mu dasa aya 20 namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa ɗan Allah kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin bakuwar ta mu Hajiya Asma'u Fati da Miss Julie Leathers Gresham da ta taya na hada shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To yanzu kuma ga kaɗan daga ra'ayoyin da kuke bari ta wayar tarho.
Gidan rediyon Amerika mai magana Raji Kano kan wabin kure mazaunin Ajeje Isa Loja. To yanzu shekara ɗaya dai cik ta haɗu a kan zaɓen da muka wa mai girma Janar Muhammadu Buhari, kuma an riga an tsare-tsare masu inganci wanda muke ta sare za mu huta. To kuma yanzu gashi ana maganar za a tunka samu da aikin noma don an hana shigo da kowane irin nau'in abinci cikin Najeriya. Amma yanzu gashi don Allah don Allah ita kanta federal government bata turawa ainihin state government takin da za mu yi noma da shi ba. State government bata tura wa local government nakin takin da za mu yi noma da shi ba. Local government bata tura wa what center na mazabu wurin da za a samu taki a noma ba. To ta wace hanya za mu iya mu ɗan Najeriya mu ci da kafan nan? Dan Allah, dan Annabi Janar Muhammadu Buhari, wannan wahala fa ba ta iyakanta ba. In dai har baka miƙe ka samu ka tunanin abin da yake gaban ka ba, mu ba mutane ne marasa naira 20 a hannunmu muka zabe ka. Sannan kuma yanzu za mu sai kwanan dawa sama da naira 100 dan Allah shekara mai zuwa nawa za mu sai a tausaya mana dan girman manzon Allah. Ka huta lafiya da karaji Kano kan wamin kore mazaunin Ajeje Isa Loja.
Ina goyen bayan shirin da shugaban kasa ya kaddamar na yaki da cin hanci da rashawa daga shekarar bara zuwa yau. Wannan shiri mun gamsu da aikin da yake yi. Muna fata shugaba Buhari wannan shiri nashi zai fada dashi zuwa ga jihohi har ma da ƙananan hukumomi, domin aikin ya kai ga cimma nasara babba da za a kada cin hanci a ƙasar nan. Domin matuƙar akwai cin hanci a ƙasar nan, babu yadda za a yi talakawan ƙasar nan za mu sauke a rayuwarsu, babu yadda za a yi ƙasar nan ta ci gaba, babu yadda za a yi tagomashin ƙasar nan ya farfaɗo a idanun ƙasashen duniya da ma mu a kunmu talakawa.
To yanzu kuma kafin mu rufe shirin sai mu koma ga labaran duniya amma a takaice.
Rundunar mayakan ruwan Najeriya ta faɗi a jiya Alhamis cewa 'yan yakin sa kai sun kai wa masana'antar tara mai na kamfanin Chevron hari a hare-haren baya-bayan nan da ake kaiwa a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Harin ya tada tsoron cewa kila 'yan yakin sa kai su sabunta kai hare-hare a yankin. 'Yan sa'o'i bayan jami'an Rasha da na Siriya sun tabbatar an faɗaɗa yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta zuwa birnin Aleppo a ƙasar Siriya. 'Yan siyasa masu hamayya sun ci jiragen saman yaƙi a wani ƙasar Siriya ko kuma Rasha sun kai munanan hare-hare a kan wani sansanin 'yan gudun hijira da ke nisa 9 kilometer 30 daga birnin Aleppo kusa da kan iyakar ƙasar da ƙasar Turkiyya. Tana yiwuwa rikakken attajirin nan Donald Trump ya samu isassun ƙuri'u a zaben tsaye da ɗan takara domin jam'iyyarsa ta tsaye da shi ɗan takara. To amma akwai matsala domin babban jami'in jam'iyyar kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya faɗa a jiya Alhamis cewa shi kam a yanzu ba zai goyi bayan Donald Trump ba.
To da takaitattun labaran shirin ya kammala, sai kuma anjima za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. Muna taya Alhaji Kabiru Oro ƙauren namu da murnar samun ƙaruwar ɗan namiji da aka sanya wa suna Umar Faruk Allah ya raya. A madadin Juma'a Allah ta taya na gabatarwa da Cibahiru Dodone da ya ba da umarni, sai injiniyan mu na yau John Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa.